Manuni ya.
An daure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan 50 tayi miliyan 100 yanzu aka bi ni da fan 50 a kurkuku in ce na banne ku a yafe min daurin da aka yi min nace a maida mu wanda ya aiko da kuɗin
ɗaya daga cikin waɗanda suka rage a raye ƴaƴan jam'iyyar NEPA kenan ke gaya wa duniya yadda suka yi siyasa ta aƙida babu jakwaba shi kuwa injiniya Abuba Galadiman jam'iyyar adawa ta NNPP gaya wa duniya ke cewa tsananin tsan daurin tsadar tsaro a Najeriya fa ta riga ta bayyana a kusan ko ina daba-daba
zuwan nan da zamu yi sai da muka shiga jirgin sama muka yi tawala gigi muka je muka sauka a Kano tsakar dare sa'annan da safe muka shigo mota muka taho nan Kaduna
to shin ko ina aka kwana game da irin tarin tulun kudin da ake tunkudawa game da tallafin man fetur a tarayyar Najeriya da Emerson Kilin tarayyar Najeriya suka ce za su bincika dan sun ji kudin suna ƙara kiba
in kin lura ga yadda muka dauko aikin nan ba da wasa muka yi ba kullun cikin aiki muke
turkar tuge sunan Muhammad Sani Abacha a matsayin dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kanawa ya samu goya baya ga yawo duniya cewa ai haramun ne kada an ƴaƴan jam'iyya su zabi dan takara kuma wata hukuma ta zo ta taba
ita kanta hukumar zabe wannan section din bai bada dama ta dauki ma wanda bai ci zaben na primary election a sashi ba
wannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai na siyasa da gwamnati gaba gaba shiri na 79 cikin jerin shiryen manuniyan da kan nuna muku nunannin labaru tun ma kafin su ruba me yiwa rubewar kuma amma ta hakar harkar harkallar siyasa ce wasu ƴan jam'iyyar NEPA ke ganin ta bayyana kusan ko ina a Najeriya daba daba shi yasa Dattijo Honorable Dr. Aliyu Malum Fashin da ya halarci taron cika shekaru 72 da kafa jam'iyyar NEPA a jihar Kanawa ya ce ya zama wajibi a gaya wa duniya cewa siyasar aƙida aka yi a lokacin NEPA amma yanzu kwa matala kawai ake sharba.
Ni dan NEPA ne tun 1956 da akwai kungiya a cikin NEPA da ake kira Rundunar Samarin Sawaba. Ni ne farkon sakatarinta na lardin Katsina.
Ya za ka kwatanta abin da yake faruwa a lokacin da ya sanya ko ka kafa NEPA da kuma yanzu abubuwan da suke faruwa?
To maganan jiya da yau ba a haɗawa, da ba a magana kuɗi, na magana a nan ɗaki kaji. An ɗaure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan 50 tayi miliyan 100 yanzu aka bi ni da fan 50 a kurkuku in ce na banne ku a yafe min ɗaurin da aka yi min nace a maida mu wanda ya aiko da kuɗin burina shine kai din nan ka zama mutum
na iya cewa ku burin ku ya cika
Allah muna roƙon ka biya mu abin da muka yi mun rasa ƴan uwa da abokanai da iyaye akan maganan ne yau duk ba a wancan kuma duk masu mulkin yau ƴaƴan mu ne ƴaƴan talakawa ba da sarakuna kaɗai muka yaƙi ba mun yaƙi da turawan mulkin mallaka suka tara sarakunan mu a arewa suka ce mulkin su muke nema amma Allah ya sani ba mu sha'awar mulkin su abinda muke so a bari da kai baka a luncin lokaci ka tafi yawon jarida kana neman magana da sai a hada da kai da kayan aikin ka a kai ka gonan mai gari kai noma kuma ko sisi ba za a baka ba
shi kuwa shugaban cibiyar da ta shirya wannan taron tunawa da jam'iyyar NEPA da ta cika shekaru 72 Professor Ismail Zango zazzage bayanai yayi akan abin da yasa jam'iyyu da ƴan siyasan wannan zamani ba su halartar taron tunawa da NEPA da a zamanin ta kawai ake fito da gaskiya kaba kaba
siyasa ba za ta arbashi ba sai idan an dora ta akan doro na aqida akan doro na manufa akan doro na gina al'umma baki daya to a bisa wannan doron ne ku ta dora duk abubuwan ta da kai
kuma a
wani shi kike so mu koyar ga jama'a
kuma professor sai a ga watakila waɗannan abubuwan da suka wasafa domin su ba a ganin masu da kada ba da fi iko ne yanzu
haka yake
kuma ƴan siyasa ku ne ba ku ga yata
shi wani kagar wannan tar da muke na farko da cikin mun aika takardu na gayyata ga mutane daban-daban ga jami'in siyasa sannan mun yada sanarwa a gidajen radio to kaga idan mutum bai zo ba shine bai bai da ra'ayi
ne ne kuka fahimta yasa su kan sa ta jami'in siyasa din ba ka saba suke zuwa kusan duk shekara
to ina ganin dalili shine gaskiya sun kauce al'umma, siyasar akida, siyasar ginin kasa. Shi ko wannan taro ne da za a zo a tsarki gaskiya, iya gaskiya.
Game da maganar matsananciyar matsalar tsaron da ake ganin ta matsa wa 'yan Najeriya kuwa, injiniya Abubakar Galabi man jam'iyyar NNPP ne yace ya zama wajibi a gaya wa talakawan Najeriya cewa kada su gangancin ganin sun daba.
In mutum ya dauka cewa abin da yake aukuwa yanzu daidai ne, ba ma ma bukatar ƙuryarsa, ya je jefa musu a ci gaba da abin da ake yi. Ai, kowa dai zai ji a jikinsa. Dama mai abin ma ya faɗa yake kowa zai ji a jikinsa. Na tabbata ku ai jikin ya gaya mana. Kaduna fa nan zamu zo. Da kowane sati ko cikin sati biyu sai na zo Kaduna daga Abuja. Yau wata na takwas ban shigo Kaduna ba. Zuwan nan da zamu yi in kaga rigingimu da muka yi da na kusa da mu, kar mu taho a mota. Sai da muka shiga jirgin sama muka yi tawala gigi muka je muka sauka a Kano tsakar dare, sa'annan da safe muka shigo mota muka taho nan Kaduna. To wannan kadai bai ishe mu darasi ba.
Tun bayan sanar da saka sanarin kuɗin da suka kai triliyoyi a matsayin tallafin mai a tarayyar Najeriya, wasu suke cewa idan ba a dau mataki ba to kuɗin da ake tunkuɗawa a tallafin man faka iya turgude Najeriya daga kyakkyawar turba. Sai dai shugaban kwamitin da masokilan tarayyar Najeriya ta kafa don binciken kuɗin tallafin man, Honorable Ibrahim Aliyu Al-Mustapha, ya ce lallai kwamitin yana ta bincike don ganin yadda kuɗin da aka ce za a yi tallafin ke ta ƙara ƙiba.
Din bake manta ba kwanakin baya ta ta ministan kuɗi ta yi magana ana buƙatar kusan triliyan 6.7 da wani abu wanda ƙasa za ta fi daukar domin sauƙaƙa mai ga 'yan Najeriya. Kasafin kuɗaɗe da suka wuce na shekarun 2019, 2020, 2021 akwai giɓi mai yawa wanda sai an abu kuɗi ake iya ciki, to yanzu kuma sai ga ƙarin wannan nauyi. To ta haka aka zo da ƙuduri a gaban majalisa na neman a binciki sun nuna ne ke gudana waɗannan kuɗin da ake magana ana son a fi daukar domin sauƙaƙa tsadar mai. Shin an bi dokokin da ya kamata da a ta wata hanya aka same su, yaya aka kai ga wannan yawan kuɗin?
Honorable, an jima ana wa'annan bincike akan batun tallafin man fetur a cire ko kar a cire, wani abu ne za ku yi na daban?
In kin lura ga yadda muka ɗauki aikin nan ba da wasa muka yi ba, kullun cikin aiki muke. To abin da muke so shi ne cikin lokaci ɗin da aka bamu mu iya kai ƙarshen abubuwan da muke na bincike, sannan daga ƙarshe za mu fito da bayani.
Da alamu dai sanar da sauce sunan Muhammad Abacha a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kanawa ya jawo karfafiyar da suke ganin idan ba a yi takatsantsan ba za a yi kwaɓa. Ko da ke dai an ji kakakin kwamitin yakin neman zaɓen Muhammad Sani Abacha a jihar Kano, Honorable Manir Mai Lafiya, na gaya wa duniya cewa ai babu wani wanda ke da alhakin cire sunan wanda 'ya'yan jam'iyya suka zaɓa.
Mu mun yi mamaki gaskiya, kamar yadda muka ji shi shugaban hukumar zaɓe yana cewa akwai judgment na kotu wanda ya bada damar cewar a cire mu daga takara, domin mu dai ba mu samu wata sanarwa ba daga wata kotu cewa ta bada hukunci a kanmu. Illa iyakaci abin da muka sani shine akwai judgment da aka yi na ƙarshe, shine na National Delegate wanda Court of Appeal ta yi, shi kuma wannan bai shafe mu ba. Don haka a wannan gabar nake kira ga shi shugaban hukumar zaɓe ya yi bincike, tunda 'yan siyasa a iya ba shi abin a kudindine.
Amma kuma akwai abin da suke cewa party supremacy, cewa hukuncin da jam'iyya ta yanke ya hau kan kowa.
Wannan issues ɗin namu bai shiga wannan kalman da ka faɗa ba, saboda akwai section na 84 na shi Electoral Act 2022 bai bada daman zaben primary election a hannun jam'iyya ba. Ita kanta hukumar zaɓe wannan section ɗin bai bada dama ta ɗauki ma wanda bai ci zaben na primary election a sashi ba.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da rankata kafatanin mutanen da 'yan Najeriya suka zazzaɓa cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke, kuma babu yadda za a yi ɗaya daga cikin su ya zuba. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 283 ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe, ko da ko suna cikin jin daɗin mulkin ne a kan gaba. Kuma madadin dukkanin wanda kan taimaka wajen tattaro mu da ke a cikin wannan shiri, musamman dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a cikin su ne mukan samu wanda mukan zazzaba. Ni Isa Lodi Kara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.